المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والسلام والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولنا رانا تا الخميس رانا الشرين daidai ga watan Ramadan, wanda wannan shine daren farko na dararen da ake saran Lailatul Qadri, daren 21 daga faduwar rana har zuwa hudawar alfajir. A cikin wannan daren ake shekara ta 1443 Hijriya, kuma yau 21 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya, a wannan masallaci na FPDA da yake area 11 a garkin birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Allah ya sake hada mu domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa, wanda muke yi a kullun a wannan masallaci mai albarka. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace da alkhairin da ke cikin waɗannan dararen. Allah ya gafarta mana abin da muka yi wanda ya huce, Allah ya gafarta mana abin da muka yi zamu yi nan gaba, Allah ya gafarta mana abin da muka yi shi a bayyane, da abin da muka yi shi a ɓoye, da ɓarnar da muka yi, da kuma abin da Allah shi ya fi sanin sa fiye da mu, domin Allah shi ne mai jinkirta abubuwa, mai gabatar da abubuwa. Ba wani sarki abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi kaɗai. Kuma Allah ya ba mu ilimi mai amfani, kuma Allah ya amfanar da mu da ilimin da muka ji. Kamar kullum a cikin wannan zaman makina mai yau shine zama na 17 a karatu na 16 ko ince darasi na 16 a cikin darussukan da muka fara a wannan shekara daga aya ta 119 a cikin suratu Tauba sura ta 9 zuwa yau insha Allah za mu shiga aya ta 126 bayan mun kammala ta 124 da 125. Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyuhum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshiruna wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ya ke za mu tashi a wala yau tare da malam Alaramma bi kullahi Umar Kira.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
Allah madaukakin sarki bayan ya gama mana magana akan abin da munafukai suke yi, ya gaya mana abin da suke faɗa da kuma mayar da martani gare su cewa in su ayar surar ba ta ƙara musu imani, dukan muminai surar tana ƙara musu imani. To sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan aya ya ce awala ya rauna, su yanzu munafukai ba sa lura. Sai zama anan ya rauna ar-ru'yatu al-basariyya, ake musu tambaya ta inkari. Yanzu kai da Allah duba ka gani mana, ba wai so ake yi ka ba da amsa ba, tambaya ce ake maka dan a fitsiye ka, a gwale ka, ba a buƙatar amsar ka. Allah ya ce su yanzu Allah ba za su duba su gani ba. Annahum, cewa yuftanuna fi kulli ani, ana jarraba su a kowace shekara, marratan, wata shekarar su ɗaya aw marratayn wa taransu biyu yanzu ba su duba wannan ba kadai thumma la yatubuna yanzu ba za su tuba ba wala hum yadhakkaruna kuma ba za su azanta ba jarabawa dai in ta sauka akan ka so daya kamata ka tuba ka azanta to su yanzu ba su duba ba amma duk da haka wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da sura manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izo da bayanin ta ga sahabbansa in suna wurin su munafikai nazara ba'dhum ila ba'd sai kaga wani a cikin su ya kalli wani sashin su sai ya kalli sashi anan nazara ba'dhum ila ba'd ay qala ba'dhum ila ba'd sai su dinga gaya juna kamar da ibnu jarir ya faɗa hal yarakum min ahad ku duba ku gani akwai wanda yasa ido yake ganin ku domin muna so wurin nan da aka saukar da surar nan ba za mu ci gaba da tsayawa a wurin ba domin za ta bakanta mana rai to da sun faki ido sun ga ba a ganin su sun mansara ku sai su turare su gudu su bar waje Allah ya ce sarafa Allahu qulubuhum shi yasa sai Allah ya karkatar da zukatansu gaburan wannan shiriyar da wannan wahayin yake dauke da ita sarafa Allahu qulubuhum sun bar gaskiya sai Allah subhanahu wataala ya karkatar da gaskiyar ya hana su ma fahimta me yasa Allah ya karkatar da zukatansu bi annahum saboda sun kasance su din nan qaumun mutane ne la yafahuna ba sa ma tsayawa su fahimci me ayat ta kunsa ballantana su amfana da ita su suna can sun shagala gaban wannan ayar da ta sauka kuma sun juya sun tafi sun bar inda ayar take ba su tsaya inda za a karanta musu wannan ayoyi guda biyu sune ayoyi na ƙarshe fadan ƙarshe kenan da aka yi wa malaikai a cikin wannan sura kuma dama daga su za a tike sai kuma a koma kan annabi sallallahu alaihi wasallama wajen sifanta shi da bayanin kowaye shi to awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn kabe da muka faɗa wannan istifham ne inkari al-istifhamul inkari shine a tambayi mutum tambayar da ba su ake ba da amsa ba an tambaye shi ne dan a musa halin da ya tsinci kansa a ciki wanda kuma yusidu ta'jib yana fa'idantar da wato mamaki yi mamakin al'amarinsu da suka kasance ba sa la'akari da irin halin da suke tsintar kansu na fitina yuftanuna ana fitinansu fitina yuftanu iftatana wal fitnatu huwa ikhtilalu nizami alhalati almu'tadati linnas asalin fitina shine a dauki gwal a sanya shi a cikin wuta a soya shi ko a gasa shi domin dattin ya bayyana a gane mai kyau bangaren da yake da kyau da bangaren da ba shi da kyau asali wannan shine fitina an gane ko amma sai aka areta ake amfani da ita a halin da dan adam yake ciki in ya canjawa da take lalacewa ce kuma al'amari ya rikirkice kamar rashin lafiya wacce za ta zo ta yaɗu ko kuma kashe-kashe ko kuma zaman tsoro ko wani abu dai mai kama da haka wanda kuma ana cewa fitina ana nufin shirka kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul baqara wal fitnatu ashadd kuma Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna nan yuftanuna ana jarrabarsu an gina shi ne mabniyin ne ala malam musamman fa'ilu an kawo shi a wannan tsarin ne na a faɗi aiki a faɗi wanda aiki ya faɗa masa amma ba za a faɗi wanda ya aikata aikin ba shi ne abinda ake cewa mabniyin ala malam musamman fa'ilu a ƙur'ani da hadisi a magana ta yau da kullum kuma ana cewa mabniyin lil majhul a gina jumla wacce take ta kunshi aikatau sai a ji aikin da wanda aikin ya fadawa amma ba a ji wanda ya aikata aikin ba kamar misali a ce an shanya ruwan shan ruwa shine aikin ruwan shine abin da aiki ya fadawa amma ba a faɗi wanda ya shanya ruwan ba shine bature yake cewa passive voice shi shi ta shine active voice shine sai a faɗi wanda ya aikata aikin the water has been drunk to balarabi yana da hikimomin sa na yin jumla lil majhul ko alama lam yusamma fa'iluhu a qur'ani wal lokacin in ka san wanda ya aikin to ai ba buƙatar sai ka faɗe shi wanda kake gaya wa ya sani da haka sai ka shafa sunan sa saboda an san kowaye yake yi din aiki أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أم بعد إذني قوة إن دعكي ياكا شيء وافس سني أنزل فتوى بعد إذنه الله نعم أن أسمع القرآن أنت أذن الله أنت أذن كيك أسمع الله نعم بعد إذنه هذا للعلم ذي كنا ولو قلتكم أنا شافي وإن دي أيكة أيكي ثورة بأسان شبا إن أكتي كيكا كنونا شبا ذاك إيا نونا شبا فكسان شبا كومتن نيزوي تردع keken sa babu gashi ya aje keken sa sai zo ya tarar babu sai wani ya tambaye shi ce ina keken ka me zai ce an sace keken ba zai ce wane ya sace keken ba kaga ya shafa sunan wanda ya aikata aikin saboda shi ma bai san shi ba an gane to Qur'ani ba shi da wani suna da zai san da shi ba kawai abinda isa sai dai a nemi wata hikima amma ba wai don an jahilci mutumin ba na uku ko saboda kana girmama wanda ya aikata abin baka so ka faɗi sunansa kamar yadda ake a gidajen sarakuna masu sarauta da kuma ƴaƴa da suke girmama iyayensu da almajirai da suke girmama malamansu da yara da suke girmama iyayen gidansu na taɓa zuwa gidan wani basarake daga cikin masu sarautarmu na Kano sai na tarar da fadawan wajen da muka zo muka yi sallama abinda ya kawo mu sai wanda muke tare da shi shi ɗan fada ne ya iya yaren fada sai na je yana tambayar su waɗanda suke wurin ya ce an fito ne wai abinda yake nufi shi wannan basaraken specific ɗan masanin Kano Allah ya gafarta masa sai ce an fito ne sai na kawai tuno waccan ƙa'idar ta Laraba ashe akan shafa sunan wanda ya aikata aiki saboda ana girmama shi ana ƙaunar shi ko mahaifinka ne in ka ce ka siyo baba ka siyo min kaza in ya dawo aka ce ka siyo bai ka ce an siyo mu ta wani lokacin kuma kakan ɓoye sunan saboda ƙasƙantar da shi da wulaƙanta shi bai isa ba a kafa sunansa ba wani lokacin kuma kana ɓoye sunan saboda kana tsoronsa an gane ko sai ka ɓoye sunan saboda kana jin tsoron shi wanda za ka faɗi sunan nasa ba ka san wato ainihin ya ji ka faɗi sunansa ko ya gane kawai sai a zo a yi wa mutane kaza mana kana nufin kawai sai ka gwana ka zo kai wa mutane kaza kaga sai ka shafa sunan zuwa kana jin tsoron sa ko kuma lil khawfi alai kana jin tsoron kar ka faɗi sunan sa a je a yi masa wani abu kamar yaro da ɗan uwansa ya zub da ruwa sai ya je ya ce mama an zub da ruwa ba zai ce wane ya zub da ruwa ba saboda ya san dai ƙarshe kila a yi duka to ba zai faɗi sunan kar a daki wanda ya zub da ruwa da wasu daga cikin hikimomi to anan yuftanuna ake jarraba su wake jarraba su ubangiji ne me yasa aka shafe sunan fa'ilin lil ilmi bihi saboda an san wake jarraba su to wake in haka shine inna allaha yusallitu alaihim almasa'ib allah yana dora musu fitintunu da masifu da take sauka akan su wanda ba a saba ganin irin wa'annan jarabawoyin da musibin ba a rayuwar waɗansu al'ummatan to kuma abinda ya sa Allah subhanahu wataala yake saukar musu da waɗannan jarabawoyin domin su tuba kuma su wa'azantu amma sun mala ya tubuna wala hum yadhakkaruna shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awala yarawna ba sa gani wannan a qira'ar jumhur kenan Nafi' al-Madani Ibn Kathir al-Makki Asim Ibn Abi al-Nujud al-Kufi Ali al-Kisa'i da kuma Yazid ibn al-Qa'qa' al-Madani Ibn Amir al-Shami da Abu Amr al-Basri da kuma khalaf a qira'ar ta goma wannan qurra'u guda takwas duk gaba daya suna karantawa da awala awala ya rauna a gaya wa munafikan su ba sa lura ne amma Hamza da Yaqub al-Hadrami min al-ashara su kuma suna karantawa awala ta rauna ku munafikai ba kwa gani sai zanto su sun zama second person ne a qira'ar Yaqub da Hamza Yaqub al-Hadrami da Hamza al-Kufi a sanan a qira'ar jumhur kuma sun zama third person sun zama mutum na uku awala ya rauna duka kuma kowace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta da ita awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun to kamar da muka saba idan muka kawo magana a dunkule muna baje ta muganta a ƙasa don mu tabbatar da kalmomin da muka fassara haka Allah yake nufi mun ga yanzu muka ce awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin su yanzu ba sa ganin cewa duk shekara ana jarraba su to me tace jarraba ita jarraba wani suna ne ko jarrabawa wani suna ne tattarau da ya hada abubuwa da yawa haka ne ko zaka samu mutumin da barayi suka kwace mai kudi sai ce ya shiga jarrabawa an jarrabe shi ko mutumin da ya kwanta rashin lafiya sai ce an jarrabe shi haka ne mutumin da aka yi masa mutuwa sai ce an jarrabe shi mutumin da aka far masa a yaki sai an jarrabe shi to su wata irin jaraba ce actually aka yi musu to bari mu koma wajen magabata nagari mu ji suya suka fassara jarabawa metece shine ma'anar tafsirin ai tarjama yuftanuna ana jarraba to metece jarrabar fassara kenan to sai aka samu daga Abdahhak kamar yadda al-Imam Suyuti ya koro a cikin Ad-Durr al-Mansur fi at-Tafsir bil Ma'thur ya jingina shi zuwa ga Abi Shaykh ta hanyar Abdahhak ibn Muzahim Allah ya ji kansa da rahama cewa awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn wa ma yadhakkaruna babu fadin thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun to abinda yake da alaka da fassara ayar afwan wannan qira'a ce amma tafsiriya ta Abdullah ibn Mas'ud hadisi ya tabbata daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kare da a gare shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya fitar a cikin tafsirin sa Imam Suyuti ya jingina shi zuwa ga Ibn al-Munzir da Abu Shaykh a cikin tafsirin sa da Ibn Mardoya cewa awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn wato jarrabawar da Allah yake musu shine sai Allah ya jarrabe su da wata ƙarya sai zama fi kulli amin kizbatan aw kizbatayn sai su yi ƙarya wannan ƙaryar sai ta zama sanadiyyar batan waɗansu mutane kuma in mutanen suka bata sai ya zama alhakin su ya ƙaru wannan ita ce babbar jarrabawar da Allah yake musu duk shekara sai an samu irin wannan ƙaryar to amma shi munafi wannan ra'ayin gaskiya yana da rauni wa in kana cewa zakarahu ibnu jarir Allah ya ji kansa da rama amma ibnu atiya a cikin at-tafhil Allah ya ji kansa da rama a cikin tafsirin ta at-tafhil yayi inkarin wannan fassarar yace gaskiya ba zai yi a ce siyakin ayar ba zai yi a ce wannan din dogon numfashin da aka yi akan ƙaryar da suke yi wannan dama su kullum a cikin ƙarya suke ai ba su ɗaya suke yin ƙarya ba a shekara awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn atay yakdhibuna marratan aw marratayn gaskiya ba haka bane ba sai yake cewa ina wannan gaskiya ya saba zahirin ayar dan haka gharibun fil ma'na magana ce wacce take gaskiya akwai alamar baƙunta a cikin ma'anar. To an karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara yadda a gare shi, kamar yadda al-Imam Ibn Abi Hatim ya fitar a cikin tafsiri, shi ma ya wafaƙa wa abin da aka rawaito daga Huzaifa, Allah ya ƙara yadda a gare shi. To amma an samu ruwaya daga Abdullahi ɗan Abbas ta hanyar Abdulhaq ɗin, har yanzu yuftanuna ya ce yuftalauna, ana jarraba su, jarrabawa dai da ka sani ɗaya daga cikin abubuwan da suke baƙanta wa mutane rai. An samu daga Murrah Alhamdani, Allah ya ji ƙansa da rahama, kamar yadda As-Sa'labi ya rawaito a cikin At-Tafsiri, shi kuma ya ce yuftanuna ɗin nan ai yakfuruna, duk shekara sai sun kafirce su ɗaya ko su biyu. To amma shi ma wannan kuma akwai nau'i na bu'ud a cikin wannan ma'anar, domin dama a cikin kafircin suke su munafukai. Sannan akwai ra'ayin da aka samu daga Abdulhaq dai har yanzu, wanda shi Imam Sa'labi ya ka a cikin tafsirinsa, shi kan ya ɗanfi kusa da ma'anar da za ta ɗan haɗu da siyaƙin ayar. Ya ce abinda ake nufi yuftanuna bil ghala, duk shekara Allah yana saukan musu da jarabawa ta kayan masarufi su yi tsada. Bil ghala'i, tsadar kayan masarufi, wal bala'i, da kuma bala'o'i, wa man'il qatari, da kuma ruwa ya zama baya sauka, wa zahabis simari, a samu ƙarancin amfanin gona, thumma la yarji'una an nifaqihim, amma wannan baya sawa su dawo daga munafuncinsu, wa la yatafakkaruna fi azmatillahi, kuma ba sa yin tunani cikin girman Allah. To sai mu dawo mu ga tarihin Madina. Shin Madina munafukai ne kadai a cikinta? Ba munafukai ne kadai a cikinta ba, akwai wa'anda ba munafukai ba. To duk lokacin da farashi ya yi tsada, munafukai ne suke jin jiki, ko kuma kowa yana jin jiki? Kowa yana jin jiki. To mun yarda cewa tsadar farashi yana ɗaya daga cikin jarrabawa, domin duk lokacin da aka ce farashi ya hauhawa, to abubuwa da yawa suna faruwa. Na ɗaya, laifuka suna ƙaruwa, domin duk lokacin da aka ce farashi ya hauhawa, to sai an samu wanda yake da ƙarancin tanadi, ba shi da halin da zai iya siyan abin da ya saba siya. To wanda kuma duk ya rasa, to yana da dama biyu, ko ya haƙuri ko kai ya haƙuri. Mai tawakkali yana yin haƙuri, ya fawwala wa Allah al'amarin. Mara tawakkali kuma yana ƙoƙarin, to tun da abu kaza ya yi tsada, shi ma bari ya yi cuta ta ɓangare kaza, domin in ya yi cutar ya samu ya kwabarin ɗin waccan tsadar. Wani ya je ya sata don saboda izo abin da ya yi tsada ya samu ya biya. Wani ya zo ya damfari mutane don ya samu ya zo ya kwabarin ɗin wannan tsadar. Sa'annan kuma za ka ga duk lokacin da farashi ya yi tsada, to za ka ga a yanayin kasuwancin ma rashin tausayi yana iya faruwa. Shi tsadar farashi galibi jarabawa ce daga Ubangiji. Hadisi ya tabbata cewa wata rana a Madina farashi ya yi tsada, farashi ya yi tashin goron zabi, sai suka zo wajen manzalansu suka ce, ya Rasulallah, sa'ir lana, a sanya mana ƙa'idar farashi. Misali a bibiyi kasuwa, komai a ce kar a siyar da kaza sama da kaza, abinda Bature yake cewa price control, shine a sawa farashi iyaka, a ce daga kamar yadda ake sawa farashin mai iyaka, a hukumar da take kula da al'amuran mai ta ce kar duk lita ɗaya duk gidan mai kai siyar da mai ya haura kaza. Kun ga wannan price control ake cewa ko? Sai suka suka ce da manzalansu, a sa mana wato tsarin farashi na bai ɗaya. Sai manzalansu sallama yake cewa inna Allah huwal musa'ir, Allah shi ne yake sanya farashi ba mutum ba. Alƙabidul basitu, shi ne yake shimfiɗa arziki, shi ne yake ƙwace arziki a hannun wa'yansu, kuma shi ke shimfiɗa arziki ga wa'yansu. Don lokacin da farashin ya yi tsada, a lokacin Allah yake rubutawa wani arzikin, a lokacin wani zai yi arzikin da zai fi ƙarfin talauci, kuma da halal fa, ba wai lonin da haram ba. Wani kuma zai bi ta hanyar haram a lokacin tashin farashi ya yi arziki, wani kuma farashin na tashi shi kuma alƙadarinsa ya kare, ya talauce kenan, kuma shi da kuɗi kuma fanfanfan, sai dai in ya bi Allah ya yi su a aljanna. To wannan ba ɗan adam ne yake wa mutane ba, Allah ne da kansa yake yi. Maza su ce ina so in koma ga Allah, in gamu da Allah, ba wani wanda zai zo gaban Allah ya ce na zalunce shi. Ma'ana asali sanya farashi kayyadajje zalunci ne, sai dai in wannan ya biyo bayan maslahar al'umma. Kamar misali a ce gwamnati ta yi subsidizing, gwamnati ta saka tallafi domin wannan tallafin da ta saka ya cike wani gurbi na wahalar masu kawo kayan, to don haka sai ta sa musu ka'ida ta ce to ku kuma kar ku siyar da kayan ya haura kaza. Ko kuma aka lura cewa akwai rashin kan gado wajen gallazawa masu ƙaramin ƙarfi da kuma fitinar mutane, wanda hatta kai farashin yana iya haifar da mace-mace ko yana ƙara haifar da laifuka, to wannan gwamnati za ta iya shiga ta yi nazarin yadda ake siyo kaya, ta yi nazarin wahalhalu, ta yi nazarin haraji, ta yi nazarin yanayin kasuwa, ta yi nazarin samun mutane, ta fitar da wani tsari wanda ba za a cutar da su kansu masu siyarwa. Kamar misali halin da muke ciki a yanzu, da yawan mu talakawa muna kukan in azumi ya zo al'amura suna tashi, musamman kuma a zatanmu a Najeriya ne kaɗai ake yin haka. Za ka tarar da ayaba nono ɗaya da ga yadda kake siyanta, amma in azumi ya zo sai ka ga ta koma kaza. Wani daga siyan kankana ko ayaba sai ya auna wa mai kankanan nan zagi da Allah ya isa ya fi a kirga cikin kwando, ya ma fi farashin kuɗin da ya biya shi matsiyatan banza su, alhali kuma miskini ba shi ya tashi farashin ba. Abinda zai baka takaici kuma, wataƙila mutumin mawadaci ne yana cikin waɗanda suke da hannu ta wani ɓangaren da ya janyo tashin farashin wani abu, wanda shi ya tada farashin kankanar ko ayaba, amma shi can a can yana so ya tada farashi a nan kuma yana so a masa sauƙi. Kaga ba adalci kenan. Amma duk da haka ya zama wajibi ‘yan kasuwa su kuma su ji tsoron Allah, ba a hana su su ci riba ba, shari'a ba ta lazumta maka ka siya ka faɗi ba, amma su kamanta kuma tausayi ya dinga bayyana a fuskarsu da hukuma da mai siye da siyarwa. Ba wanda ake buƙatar da malami da likita, ba wanda ake buƙatar tausayi ya bayyana a fuskarsa irinsu. Hukuma duk lokacin da al'umma take cikin tashin hankali da bala'i, don akwai wani biki ma da hukuma take na walwala da jin daɗi ta soke wannan bikin don ta nuna alhininta da jin takaicinta akan halin da al'umma take ciki. Kamar Sayyidina Umar yana da halin da zai ci nama ya sha madara lokacin da aka yi wata yunwa, ba wai iya Madina kaɗai ba, amma labarin yunwar da ya karaɗe gari Sayyidina Umar, ba kowa ne baya iya ci ba, amma Sayyidina Umar shi ma ya yi yajin aiki saboda ya dinga jin abin da talakawa suke ji, domin haka zai fi ba shi dama ya yi aiki. To wannan wajibi ne ga hukuma ya zama tana da haka. Kai ma wajibi ne gare ka, kai da kake siyarwar, kakka ce wai kai ma da tsada ka siya, inda tsadar ka siya ai dole ka siyar yadda za ka mai da kuɗi ka ci riba. To aƙalla a fuskarka a ga damuwa kai ma lokacin da talaka ya zo. Yanzu a da za ka shiga kanti, za ka shiga supermarket, za ka yi cefanen wata ɗaya, sai kai ta ebo kaya, ka ebo kaya da yawa, ka zo ka ga an maka bil ɗin naira 25,700, ku tafi har wata ɗaya a gida ba su ƙare. Sai ɗan abin da ba a rasa ba, an ce ka je ka siyo abin sakace, ka je ka siyo abin susa kunne, ka je ka siyo toilet paper ko me, sai ka je kawai ka ga ka ɗan yi cefanen 3,000-2,000 ka dawo. Amma yanzu sai ka zo ka kwaso ‘yan kaya ‘yan kaɗan, shi kansa mai bugawar sai ya gama bugawar, in mai imani ne sai ka ga yana jinjinawa a fuska, saboda zai ga kuɗin ɗan cefane ne na ‘yan lokaci kaɗan, amma sai ka ga ana magana 40,000-50,000. To in ka samu mai imani sai ka ga ya ce mai da mai ne iyakacin su kenan, so yake wai kai ma ka ji damuwarsa, sai nuna maka kai, sai ka ce kai ma ka ga, ya ce wallahi abin da Allah ya mana sutura, sai ka ɗan ji sauƙi a cikin zuciyarka. Amma in ya martike maka fuska ka ga in za ka siya ka siya, in ba za ka siya ba ka tafi, ba za ka ji daɗi ba. Amma wannan ɗan abin da ya maka kawai sai ya sa shi da aljanna. A taƙaice dai jama'a, tashin goron zabi na farashi jarabawa ce. To zai yi wa'ane wa munafukan haka, su ma mumunan suna ɗanɗanawa, amma sai ya zama su a gare su ɗaukakar daraja ce. Su kuma munafukan nan sai ya zama azabar duniya ce kafin a je lahira a tarar da ta lahira. Kuma ana so su gane kuskurensu domin su dawo su gyara, domin ba su ɗaya ba, ba su biyu ba, farashi ya tashi a Madina. Yuftanuna fi kulli an marratan aw marratayn. An karɓo daga Atiyatu al-Awfi, Atiyah ibn Sa'd al-Awfi, kamar da Sa'alabi ya kawo, yake cewa a'a, abinda ake nufi rashin lafiya ce annoba da cututtuka waɗanda haƙƙukan sa ma mutum sai ya mutu. wannan Allah yana jarraba su da su domin su tuba amma la yatubuna wala hum yadhakkaruna. A takaice dai malamai suka ce an yi sabani akan abin da ake nufi da fitinar da ake musu zuwa maganganu har sun kai hudu. Magana ta farko aka ce yunwa da karancin ruwan sama fako kenan. Magana ta biyu aka ce a yiftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini, wato Allah yana jarrabar su da yaki. Kun ga an jarrabe su a yakin Uhud, suka gudu suna so a kashe annabi, sama ba a kashe annabi ba sallallahu alaihi wasallam. Aka jarrabi munafikai a yakin Ahzab, suka je suka hada kai da Yahudawa da kuma Quraishi da ragowar kungiyoyi, karshe kuma waraddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khairan wa kafa Allahu almu'minina alqital. Kuma wannan shi ma wari amma la yatubuna wala hum yadhakkarun, suna kallon abin da aka yi wa banu Quraiza amma kuma ba za su tuba ba, za su dawo ba. Magana ta uku kuma wato ƙaryar da suke yi, su faɗi wannan ƙaryar, ƙaryar ta ƙara sanya musu munafunci a cikin zuciyarsu. Magana ta huɗu kuma ita ma tana da ƙarfi, shine abin da Allah yake saukarwa na tona musu a fili. Sai sun shirya abu, sun yi plan ɗin abu, kawai sai Allah ya ce sai ya saukar wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum. To duk shekara sai sun yi wani abin kunya, kuma sai Allah ya saukar da wahayi ko na Qur'ani ko na sunna, an tona musu a fili. To Ibn Athiyya, Allah ya ji kansa da rahama, sai ya zaɓi wannan na ƙarshen cewa shine ya fi kusa da ma'anar ayin, domin kowa ya gani. In ka karanta wannan sura a baya-baya, mun huce wurare da yawa, har ma daga ƙarshe suke cewa kai wannan annabi ya fi yaje. Sai sun je su ce to mu dinga yi a hankali, kun san yanzu nan za a ce Allah ya saukar da wa asirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur. To shine abin da Allah yake musu. To wani irin wa'azi ya kamata mu ɗauka a nan jama'a? Wa'azin da ya kamata mu ɗauka a nan shine jarrabawa takan zama sanadiyar Allah ya fi shi da kai, takan zama sanadiyar rukun da Allah ya maka ne ya fara casa ka tun a duniya. Takan yi kuma Allah ya saukar da bala'in ne a kanka don ka gani ka gyara. To da Allah yana da rahama, yana da tausayi, kuma yana da suturta mutum. In Allah ya soka da arziki, sai ya kyale ka, sai sanda ka je ka aika, ka tafka aika aikarka, ba zai taɓa bari wani ɗan adam ya gani ba. Kai da wani ɗan adam ma zai hango ka, izo ifallasa ya yi laifi a wurin Allah. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a minbari ya hau yake cewa ya ma'ashara man amana bi lisanihim wa lam yadkhul al-iman fi qulubihim, ina kuke wa'anda kuke cewa kun yi imani amma da baka ne imanin bai shiga zuciyarku ba, la taqtabu al-muslimina, ku daina cin naman musulmi. Abin da ke ne cin naman musulmi shine kaga musulmi yayi laifi ka zo ka faɗa, ka dinga bada labarin laifin da musulmi yayi, shine fa cin nama, ba wai kai mai kage ba. Wannan kuma maganar ta fi ƙarfin ma cin nama. Wala ta tabba'u auratihim, kar kuma ku dinga bibiyar musulmai don ku gano laifinsu. Maza Allah ya ce domin duk wanda ya bibiyi al'auran musulmi ya fusata shi ma Allah ya bibiyi al'auransa, ya bibiyi laifuffukansa. Wanda kuwa duk Allah ya sa shi a gaba ya fara bibiyarsa, wallahi sai Allah ya tona mar asiri ko a cikin ɗakinsa, walau fi rahlihi. To sai kai kuma ba wai an yafe maka laifin ba shikenan ka ci banza, a'a. Allah yana sani, wani in Allah ya san shi da alheri sai ya saukar mar da rashin lafiya, da ya saukar mar da rashin lafiya sai maza ya gane sai ya gyara. A nan ne nake ba da labarin wani labari da aka ba mu a Madina, cewa wani bawan Allah ya je wata mu'amala ta haramun ta shiga tsakaninsa da wata mace, afanallahu wa iyyaku. To sai matan nan ta yi haɗari, sai aka yi ta asibiti. To ana zuwa sai aka auna ta, sai aka ga tana da, amma ban san ingancin haƙiƙanin ƙissar ta faru ko ba ta faru ba, ni ma malami ne ya bani labarin. Sai aka ga tana da cutar HIV, kuma shi ne ƙarshen wanda ya yi mu'amala da ita, kuma ba su ɗaya mu'amalar da ita ba. kaga wannan me yake nuna kenan a dai bisa yadda aka saba kenan shi ma yana da ita shi ko bai san ada yana da HIV ba kuma shi bata so ga mai tana shi ba aka auna hankalinsa ya tashi ya fito daga wannan asibiti a gigice kamar zai yi hadari ya tafi wani asibitin ya yi maza maza ya miƙa kansa a yi masa awon jini a auna ana lafiya ce shi kawai a yi masa yanzu nan aka shiga da aka ya shiga aka ɗauki samfurin jinin kafin nan duk ya tsiyace hankalinsa ya gama tashi kamar ya haɗiye zuciya ya mutu saboda ya san dai ƙarshe ma za a fito masa da sakamako cewa shi ma yana da HIV ya da zarar an fito da result sai ya tafi ya ce yaya sai a ce a'a ba naka bane har Allah sai ya jarrabe shi sai lokacin fito da sakamakon nasa ya jinkiri ƙarshe ana fitowa ana cewa ina wane ya haɗiye zuciya ajiyar zuciya ya ka ce jininsa bai ɗauku ba abinda suke cewa ya yi clotting ya daskare sai an sake ɗauku ya ji duniyar gaba ɗaya ta yi masa kunci ta masa tsayi bai taɓa yin lokaci mai kunci da tsayi irin wannan lokacin ba aka sake ɗaukar jinin aka shiga da shi kawai yana jira ya ga ta dama zai faɗi ko ta hagu aka gaya masa kawai ana fito aka ce congratulations negative kawai sai ya faɗi ya sujjada ya fice da kuka daga lokacin yau Allah alƙawarin to ba zai ƙara ku ba kuma wanda ya san abin da ya faru daga shi sai Allah ke daga baya da ya ba da labari kaga in Allah ya ga dama duk da dai Allah ba ma son irin wannan jarabawa saboda wani zai iya mutuwa a daidai wannan lokacin tunda Allah yana da karanci in Allah ya ga damar sa ka ka fa'idanci daga musiba sai ya bari kawai ka jifta ka ji wani wa'azi kawai sai wa'azin ya shiga zuciyarka sai ka fata kai wani lokacin da kanka ma za ka tsaya kai tunani akwai wanda aka ba mu labarinsa na san shi yana shan taba sigari ba kyau shan taba sigari to amma in zai sha sai a cikin gidansa yake sha duk wanda ya ce maka yana shan taba sai dai kawai sai yana zarginsa amma bai taɓa ganin sa yana shan taba to amma haka saboda abin nan zai zauna a cikin gidansa ya kunna a ɗakinsa ya sha amma ƴan gidan sun san yana sha to yana ɗaukan matakai ne da yawa kafin a siyo masa tabar a ɓoye to kaga ƴan iskan da suna da ɗan kunya akan irin na yanzu ko to sai wata rana ya aika ɗansa ɗansa ya taso ya girma kawai ɗan nan sai yanke shawara ai tunda in ya kawo uban kunna zai bari ya kunno masa can waje kawai ya babbaka wa tabar nan wuta ita ho da ita a bakinsa shi a ganinsa ya yi abin kirki uban ya ga ɗansa yana shan taba hankalinsa ya tashi ya kwakkwaɗa wa yaron mani tabar ƙarshe da ya kashe kenan bai sha ba shi kenan Allah ya sa ya tuba kaga shi ma ta inda jarabawa ta zo masa kenan taba wa zakkar ya tube yau azabta ko wani kuma sai Allah ya jarrabe shi a taɓa shi a cikin dukiyarsa ko ya sa ran samun wani muƙami ko wani ƙarin girma ko samun wani kasuwanci sai ya gama tsara komai sai abin ya rushe sai ya tsaya sai ya gane cewa sanadiyar abu kaza da ne Allah ya yi wannan jarabawa kuma duk ran da Allah ya maka haka to wallahi ka gode wa Allah kana cikin waliyan Allah da yake so wani kuma sai ya kwanta bacci ne sai Allah ya jarrabe shi ya yi mafarki mai ban tsoro ba ranar na baku labarin wani malamin hadisi da mahaifinsa ya mutu ya ban masa kuɗi mai tarin yawa a rayuwar mahaifinsa ba abin da yake sai karatu ya je ilimin hadisi da ya fi komai cin kuɗi ya tara da tattafai mahaifin ya rasu ya ban masa tarin kuɗi ya dinga cin kuɗin nan yana ciyar da su a wajen neman ilimi da ba da ilimi da taimako da komai zara ba ta barin dami kuɗi suka ƙare ya bi kan littattafan suka ƙare ya bi kan kadarorin suka ƙare ya zama ba shi da komai daga shi sai shi wannan bawan Allah yawanci na ga malamai suna ɓoye sunansa saboda kiyaye karamarsa sai in ka zo ka karo da shi a karatu ka gane waye to kawai daga baya ta kai ya zan abin da zai ba iyalinsa ma ba shi da shi ƙarshe suka yanke shawara da iyalinsa ya je ya sa gidan a kasuwa saboda ka san in mutum ya shiga matsi sai ya zaci rashin kuɗi ne ya sa shi a matsin bari ya maida wani abu ya zama kuɗi zai fita daga matsin kuma sai mutum ya maida abin ya zama kuɗi ya kashe kuɗin kuma matsin yana nan kawai sai ya nufi wajen wani attajiri mai mutunci da kirki irin wanda ake kyautata musu zato, wanda an san zai siyi gidan da Daraja, ai dai ya same shi ya gaya mai halin da yake ciki, yanzu ma ya baro iyalinsa ba komai. Bawan Allah ne ya ce, ina baka shawara kar ka saida gidan nan naka, domin saida gidan ba zai maganta ma halin da kake ciki ba, ka je ka canza shawara. Sai dai ƙarshe ka san mai kuɗi in dai ya baka irin wannan shawara gwanda ka haƙura. Ya ce, to ba damuwa, na gode. Ya fito ya rasa yadda zai ko bai san me zai koma wa gida da shi ba, kawai sai mutumin sai ya bashi gurasa da zuma, ya ce, ga wannan kaji ka yi kalace da ita. Hankalinsa yana sauri ije ya kai wa iyalinsa wannan gurasa ta tattalata, yana hanya kawai sai game da wata mata da ɗan ɗa a bayanta, sai take cewa, don Allah ka taimake ni, don girman Allah ba ni da abin da zan ci ni da yaro. Zai mata magana kenan sai ga yaron yana kallon gurasa kamar yana, sai ga yanzu in ya hana wannan matar ya zai da yaron nan. Sun kwana ba su ci ba, kawai sai ya ɗauka ya ce, don Allah da kika ce in ba ki, na ba ki don Allah. Saboda Allah ya yi, yana zuwa ya koma gida, mutanen gida suka ce, to yaya? Ce a suka ce, ya fa ba za mu iya haƙuri ba, kawai ka canja ka tafi wani wajen. Bayan ya bar gida ya tashi ya sake tafiya kasuwa, yana zuwa kasuwa yana binciken yadda zai yi da wanda zai gayawa. Kawai sai ya gamu da wannan attajirin ya taho, ya ce, amma wani ban zata ka kake ba. Attajirin ya gaya, ya ce, me faru? Ya ce, na fa baka shawara kar ka saida gidanka, amma ka ƙiji zai maka amfani a gaba. Sai ya ce, to ai ban siyar ba. Ya ce, ma na ga mutane sun zo a ƙofar gidanka da yawa kamar za su karɓi gida. Sai ya ce, a ni ban baro kowa ba. Ya ce, ai kuwa na ga an cika ƙofar gidanka. Ya ce, ni ɗin? Ya ce, to mu tafi. Yana zuwa sai tarar da ayari ne daga Khurasan da raƙuma masu tarin yawa da dukiya a kan raƙuma. Sai aka ce, gashi nan. Ya ce, ku kuma fa? Sai suka ce, kai ne wani ɗan wani? Suka ce, yanzu to shekara 30 da suka wuce mu abokan kasuwancin mahaifinka ne, to kuɗi ya ƙare mana, muka zo muka ranci kuɗi kaza a wajensa, muka da sharaɗi za mu yi mugaraba, za mu je mu juya kuɗin, duk abin da aka samu za mu raba riba. To tsawon shekara 30 ɗinnan kullum duk shekara sai an samu riba, to kasancewa muna nesa sai muke tara masa riba, to shi ne ƙarshe muka zo masa da ita da waɗannan raƙuman da komai. Sai aka ce mana, yaro kuma kai kaɗai ya bari, saraka wannan dukiya ta kace. Ya rasa inda zai yi, kawai sai ya fashe da kuka. Wai tsoro yake, kada wannan gurasar da ya bayar saboda Allah, shi ne Allah ya biya shi albashinsa a duniya, ya yi kuka. To da ƙarshe ba yadda zai yi, sai ya sallama ya karɓi kayan, ya yanka wani ɓangare ya ce, to ku tafi da wannan naku. Ne suka ce, a'a, ai mu ne ma muke da ƙari wannan ribarsa. Ce, to kuma ga wani ayari can, wannan mu kuma jin daɗin abin da aka yi mana nesa muka bayar. La yashkurullaha man la yashkurun nasa. Suka tafi suka bashi. Bawan Allah kawai sai ya dira akan kuɗi. Ka san kuma almajiri da kuɗi, ba wanda ya kai almajiri iya jana'izar kuɗi, ko nawa ne zai kashe maka. Yanzu ka zo ka samu malami ka ba shi naira 500,000, zai wahala ya ce 100,000 shi kadai, an ba yi wasa ba, har dangin matarsa sai sun ci wannan kuɗin, har almajiransa sai sun ci wannan kuɗin. Kai in kai ma kana cin almajiransa, kai ma sai ka fa'idanta da kuɗin, ba yi wasa ba, don zai sai wani abin da zai gani ya amfana, kai ma ka amfana. Shi ya sa kasashen da suke da hikima kamar irin su Saudiya da sauransu, sai ga kamar malamai suna da kuɗi, ba kasuwanci suke ba. Galibi waɗanda suke da hikima ne sai su gato da su watsa dukiyarsu da kansu, su kawo malamai mana su watsa. Sai ga malami ɗaya ya shirya daura da zai kashe miliyoyin kuɗi, ya gayyato ɗalibai ya sauke su, kuma ba wai zancen ka ji wane ne, shi da kansa ya yi, shi kuma wani ne ya zo ya ba shi kuɗin kyauta, shi kuma sai ya ga, to ya ga hanyar da zai bi shi ma ya gina ɗalibai. Haka muke a Saudiya, muna almajirci, kawai sai malami ya tara mu gaba ɗaya sai ya raba mana kuɗi. Kuma ba zai ce in ji wane ba, wata ran kawai sai a ba ku cek ɗin riyal 1,100 sai ku je ku karɓa. Na shek wane ne, ko a ce shek wane yana raba nama ɗanyi duk masu aure su je su karɓa, shek wane yana biya wa ɗalibai kuɗin hayar gida, shek wane yana biya musu kuɗin wuta, kuɗin bil na wuta. Lokacin ana landline, har da mai biya maka ma bil ɗin landline, shek wane shi kuma yana siye muku tikiti in za ku tafi gida, shek wani in kana da matsala a gida ka zo kai presenting dinta in an ji an gamsu da ita zai tallafa maka yawancin su ta wannan hanyar kike bi ta muku anan Allah na tuba ana yin zai kawo karera 100,000 in ya kawo sai to ka dauki 10,000 a ciki 90,000 kaza ai kaza kaza ai kaza kaza ai kaza to akwai M&E monitoring and evaluation sai tura supervisor su kuma sai shishiga su ga an yi ko ba a yi ba in aka yi rashin za'a aka samu zaniya duk da bai kamata a samu zaniyar ba to fa broadcasting kenan sai ya yi rikin mass media Allah ya ji kan mu wannan bawan Allah sai ya dinga infaƙin kuɗin nan yana kai har sai ya zama yana cewa duk wanda yake ya gaza ya zo duk garin nan ba mai ciyarwa irin to sai gururi ya shige shi to da Allah ya so shi alkhairi sai ya jarrabe shi jarrabawa da aka yi masa shine wata rana yana ya kwanta bacci kun ji ta inda shi jarrabawa ta zo masa yana bacci sai mafarki an tashi alkiyama Allah ya hada al-awwalina wal-akhirina an cika a farfajiyar alkiyama duk irin yadda yake karantawa a cikin nassoshi ya ga haka alkiyamar take an bulayi ana ta awon ayyuka shi kuma yana ta jin daɗi ko firgita ma ba saboda ya san me zai faru sai da layi aka zo kansa za a yi masa hisabi aka ce a zo da ayyukansa ana zuwa da ayyukansa tili fararen ayyuka sai aka ce ku bincika cikin ayyukan da an daga sai aga duk kullun farin ayyuka kuma kasar wani bakin aiki ne yake dauke da su ta ce wannan banda su wannan banda su haka ake ta yi sai da aka karar da ayyukan nan nasa gaba daya aka ce dukiyar wanda ya gaba daya an gama da ita aka ce ai wannan to ba shi da komai sannan sai ya shiga cikin tashin hankali ya ga to amma ku duba a cikin rayuwarsa ba wani aiki da yayi mai kyau sai aka ce akwai me shi aka ce wani wasu hawaye ne guda biyu da ya zubar saboda Allah aka ce abincika hawayen sai aka ce hawayen da ya zubar ne lokacin da ya ga dukiyar nan ya ce Allah ya sa ba ladan gurasan nan ne aka fara kawo masa ko ba ma ba da gurasan ba wannan hawayen sai aka ce a dauko ana dauka aka sa shi a cikin lice aka shi kuma yarin jari komai sai firgigit ya farka wannan ba sai an fassara maka ba sai mazamaje istighfari sai ya koma zuwa ga Allah to kaga shi wannan ta inda jarabawarsa ta zo kenan to mumini shine in dai aka yi masa aka jarrabe shi to zai tuba Sufyan yake cewa ni fa ina gane na saba wa Allah ta hanyar dabba ta idan na tsunkure ta naga ta ki tafiya ta ki ta saba min to anya ba na yi wa Allah laifi bane Allah ya so ya gwada min dabba ta ta ki min biyayya wanda daga cikin magabata yake ina gane na saba wa Allah a matata in nayi magana naga ta zumbura baki ko kuma kawai ta min banza to na san nayi wani abu tsakanina da Allah Ibn Sirin Allah ya fi ɗansa rahama an ɗaure shi a kurkuku ƙarshe saboda ibadarsa da tsoron Allahnsa kamar yadda za a ji ya rawaito a cikin siyar yadda ya zo a cikin tarjuman Ibn Sirin Muhammad Ibn Sirin ya rasu shekara ta 110 tabi'i ne wanda Anas ɗan Malik ya yi wasiyya cewa in ya mutu Ibn Sirin ya masa sallah kuma ya mutu yana kurkuku ƙarshe shi kansa controller ɗin sai da ya ce kai bawan Allah nan ni na amince maka da zarar an yi isha dare yana ɗanyi ƙafa ta ɗauke ka koma gida cikin iyalinka kiran asuba na farko kai maza ka dawo saboda na lura kai mutumin kirki ne kuma kun san me ya kashi kurkukun kuɗi yaranta ya ja jari ya sai man ya yi kakide to ashe da ya kakide ɓera ya faɗa ciki za a iya yaɗa inda ɓeran yake to amma ɓeran sai aka ce daga mashaya yake wataƙila mashayar Yahudawa ce saboda wara'u sai zubar da manya sai ba zai iya amfani da shi ba to sai bashi ya hau kansa lokaci yayi kuma har aka kai shi kurkuku dan haka yace wallahi ba za a hada baki da shi a zalunci gwamnati ba saboda haka a bar shi a jarraba da Allah ya masa to ƙarshe da ya fito yace shi dai yana zargin akwai laifin da yayi wa Allah Allah ya jarrabe shi da kurkukun nan yana tuna shekara 30 da ta wuce akwai wani talaka da ya gani ya aibata shi da talaucin shi ba zai iya tuna wani laifi da yayi wa Allah ba sai wannan yake to ya tabbatar da wannan abin ne ya sa Allah ya jarrabe shi da yawa wasu malaman tafsiri suna cewa annabi Yusuf da ya zauna a kurkuku bi da asini abin da yasa Allah ne ya jarraba shi da yace da wannan mutumin uzkurni inda rabbik, ka gaya wa mai gidanka cewa akwai wani mutum anan da yake buƙatar a zo a ji abin da yake. Duk da cewa wannan wasu malamai suna ganin ba zai dace da yanayin Annabi Yusuf, tunda ai ba laifi bane ka ce a faɗa a zo a duba abu kadi, sai ka ce amma saboda shi annabin Allah ne an fi sanya ya abin da shi ya fi, to sai Allah subhanahu wataala ya bar shi don ya ƙara masa daraja, ya ƙara masa ɗaukaka. Wataƙila kuma da an cire shi a kurkukun tun wancan lokacin, wataƙila zai tafi a civilian ne. Amma sai aka zo lokacin da aka ce masa ka zo, ya ce irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswa, ka je ka ce ba zan zo ba sai an gaya min makomar matan nan. Ƙarshe ya fito a cikin ƙasaita, aka ce ka je ka kirawo min shi astakhlisu li nafsi, ni zai min aiki, ina akwai abin da nake so ya min ya zama nawa. To don haka summa la yatubuna, ba sa tuba wala hum yadhakkaruna, kuma ba sa wa'azantuwa. Ƙarshe ma wa idza ma unzilat suratun nazara ba'duhum ila ba'din, in an saukar da sura sai ga wannan yana kallon wannan, sai hal yarakum min ahadin, akwai wanda yake ganin ku, in babu ku zo mu bar wajen. Wannan yana daga cikin alamar munafikai, ba sa son tsayawa inda ake ambatan Allah. Ko tafiya kuke da munafiki ka kunna Qur'ani, sai ce haba wani, haba muna tafiya ana surutu dan Allah, kai sai ka ce wa'azi sai Qur'ani dan Allah kashe. Amma da za ka kunna wata batsa ko wani barkwanci ko kiɗa ko wani abu, ko surutu ake ko me ake, za a iya jin wannan. Amma Qur'anin to mun ji yanzu ana surutu, ba za mu iya haƙura da surutun ba. To wata rana ya kamata mu haƙura da surutun mu ji Qur'anin? Babu. Fa kullum in za ku tafi da shi ran Alhamis, ku tafi Juma'a, ku tafi Asabar, ku tafi Lahadi, sai ce kai matsalarka da an tafi da kai sai ka kunna wa'azi ko ka kunna Qur'ani. In kuma ka matsa ce ka gani in fa sai an ji wannan, ni fa gaskiya zan tafi, sa bana son tafiya da kai. To hal yarakum min ahadin thumma sarafa, wanda to duk ya zama sararsa haka, to Allah zai ta ingiza shi ya ta tafiya. Saboda Allah ce falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, da suka karkace sai Allah subhanahu wataala ya karkatar da zukatansu. Ka'annahum humurun mustanfira, a wata kira mustanfara, farrat min qaswara, kai ka ce jakuna ne da aka tarwatsa su aka tsorata su, sun hango jakin jakunan jeji ne, sun hango kyarkeci ko sun hango zaki suna guduwa, haka su ma suke guduwa su bar ambaton Allah subhanahu wataala. Sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahuna, saboda su ba sa fahimta, ba sa zama inda za su fahimta din. Allah subhanahu wataala ya sa muna cikin masu fahimta. Abinda muka faɗa daidai, Allah ubangiji ya ba mu ladansa. Wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana, Allah ya sanya mu cikin bayinsa masu fahimta.